masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi tambaya assalamu alaikum VOA Hausa shin ko ta yaya turawa suka shigo Najeriya har suka mulke ta mai tambaya Sani mai lingelenge ya wuri tambaya salamu muryar Amurka dan Allah ina so ku bani tarihin Hausawan kasar Sudan shin akwai wani bambanci tsakanin Hausawan kasar Sudan da na Najeriya mai tambaya baban gida IBB Giyawa daga karamar hukumar mulki ta Goronyo jihar Sokoto Najeriya to bari mu fara da ansar tambaya kan yadda turawa suka shigo Najeriya har suka mulke ta idan mai tambayar Malam Sani mai lengelenge da sauran masu saurare na tare da mu ga ansar wannan tambayar da wakilin ma'ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samu daga Dr. Babu Koigiri na kwalejin horar da malamai ta tarayya FCE da ke Yola Adamawa Najeriya wanda yake
tambayar ta cewa shin ko ta yaya turawa suka shigo Najeriya har suka mulke ta a takaicin takaitawa yana da kyau kasancewa duk da cewa a lokacin da suka mamaye mu ba wai ana kiran wannan yanki da sunan Najeriya bane sannan kuma ba a lokacin ne suka fara sanin wannan yanki namu ba saboda cincinkin bayi da aka yi ta yi a shekaru dewa da suka wuce sannan kuma suna sane da fitattun daulolin nan da suke daidai wannan yanki namu misali in ka dubi akwai yankin Oyo wanda suna da daular ta su ta Yarbawa sannan Inyamuri suna da daular su ta Onitsha sannan kuma Benin suna da daular Benin nan kuma ta arewacin Najeriya kusan muna iya cewa akwai Kanin Borno sannan kuma akwai daular Usmaniya wacce Shehu Usman Dan Fodio ya kafa ta bayan gama yaki a shekara ta 1804 to su turawa dama kafin wannan lokaci sun yi ta yawace suna sane da wannan nahiya ta mu ta bakar fata to sannan kuma suna bibiya suna dan bibbincikawa dai saboda su san ire-iren arziki ko ni'ima da Allah ya ba mu wannan nahiya kuma yana da kyau kasancewa tun a wancan lokacin ma muna iya cewa sun fi mu karfin makamai kuma da watakila dabarun yaki to sai zamana abu na farko shine zan yi ce maka sun mamaye Iko ko Lagos bayan da aka soke cinikin bayi a 1807 to sai zamana suna nan dai suna hararan wannan yanki namu to a 1861 sai zamana sun mamaye Iko Lagos wannan wuri yanki na wajen su dai har da aka kai 1884 sai zamana ma sun ambaci wannan wurin da cewa Oil River Protectorate nasu ne wato su suke da wannan yanki su suke da haƙƙi na wannan wurin to dama su in suka zo su suke tsara yanda za a gudanar da harkoki a wannan shine mulkin mallakan aiki za su zo kuna ji kuna gani koda a ce kai tsaye su sa mutanen su ko kuma a kaikance su dauko daga cikin mutanen ku sai su sa su shugabance ku to indirect rule kenan to da aka kai wani lokaci dama can sun dade suna hararar kuma kasar Hausa wanda in baka manta ba tun lokacin shi sarkin musulmi Muhammadu Bello Bature na jihar Bas ya zo ya kama sa ziyara kuma an zo an tattauna akan yadda za a yi hulɗa ta cinikayya da makamantan su to sun san da daular Usmaniya sosai kamar da na faɗa a can ba to wanda yake sannu a hankali suna leke na sirri sannu a hankali suna shirye-shirye sai zamana 1903 bayan daular Usmaniya ta kafu da shekaru 99 wanda yake aka zo aka yi yaki wanda yake an gwabza yaki da su waɗannan turawa in baka manta ba a ƙauren wannan moda wanda kuma duk da cewa dakarun musulmi sun kai mutum 6000 kamar yadda al-kalma suka nuna to sun fatattake al'umar musulmi wanda yake sarki musulmi a tahiru na daya ya jaye ya dauki wasu wasu suka bishi haka aka yi gaba sannan kuma suka nada sarki a tahiru na biyu a matsayin shine wanda zai sarauci wannan daula to kaga abinda muke fada sun kawo wani sun ture wani sun kawo wani wanda daga karshe idan watakila kana sane da tarihin abinda ya faru sun yi nasarar kashe shi sarki at-tahiru na daya to wannan kuma sai ya zama na wannan daula ta Usmaniya kan ce ta kenan da yaki to watakila yana da kyau in kara maka da cewa yana da wuya a ce ga takamammen lokacin da shi Bature ya fara zuwa wannan yanki namu kamar da na fada saboda sukan zo kamar a matsayin shawagi a matsayin leken asiri da makamantansu to a takaice dai wannan shine abinda saboda karancin lokaci abinda zan iya fada maka wannan lokaci na gobe
sai kuma ansar tambaya kan tarihin Hausawan Sudan da kuma bambancin Hausawan Sudan din da na Najeriya idan mai tambayar Babangida IBB Giyawa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya sabo daga Malam Ibrahim Musa Audu na kwalejin horis da malamai ta tarayya FCE da ke Yola Adamawa Najeriya wanda yake
to kamun a samu tarihin Hausawan Sudan sosai yana da kyau a san yaya ne ma aka yi aka sami Hausawa a kasan Sudan to alhamdulillahi Hausawa dai sun shiga kasan Sudan ta hanyoyi masu muhimmanci musamman guda biyu daya Sudan hanya ne na zuwa Makka da kuma dawowa daga Makka to a lokacin da ake zuwa Makka da kafa wato kamar da doki da surakuma a hada tawaga a tafi a bisa hara to a wancan lokacin masu zuwa aikin haji a Makka sukan yada zango a Sudan kamun nan daga baya su fice idan sun je ko sun gama aikin haji suna dawowa nan ma sukan yada zango a Sudan kamun nan su dawo gida Najeriya to a hakan haka wasu kan zauna gaba daya a Sudan din ganin kaman ceceniya da yankin Sudan take da shi da inda suka bari a Najeriya ta filin noma wato kamun kifi da sauransu na biyu kuma biyo bayan yaki da Turawa mulkin mallaka a 1093 a Sokoto a inda Turawa suka yaki sarkin musulmai a Tahiru wadanda magoya bayan su a wancan lokacin dewa daga cikin su suka yi gaba ta Sudan dalilin wannan yakin dewa daga cikin magoya bayan sa suka rufi Sudan sai ya zama dalilin zaman su a can to tarihi na Hausawa Sudan kamar yadda na faɗa a farin shirin nan ya dade su na Hausawa sun dade a Sudan kusan duk wani fanni na rayuwa a yau a Sudan zaka sami Hausawa a ciki duk da dai suna samun ana nuna musu bambanci ta wurare da yawa amma mu duka ta wajen wurare kamar aiki na karfi sai aikin soja da noma musamman aikin gona da sauransu to Hausawa fa akan same su suna da yawa yawan Hausawa a kasar Sudan yana ma da wuya a ce maka ga iyakacin sa siyasi dai ake sun kaura daga miliyan 3 har ba zuwa miliyan 10 Hausawa suna kowane irin sector na cigaba na kasan Sudan musamman ma kananan kasuwanci da sauransu akwai Hausawa da yawa da suka yi suna sosai a Sudan to bambance kuma Hausawa sun sha suna samu sosai musamman ma akan abin da ya shafi filaye na noma da kiwo da sauransu nan ake samun baraka tsakanin Hausawa da wasu kabilu waɗanda ainihin ƴan Sudan ne duk da dai tarihi ya nuna ba a samun Hausawa a cikin wani rikici tarzoma ta da zaune a cikin kasar Sudan idan ba dai irin ɗan tashin hankali da aka samu kwanan nan da kuma 2008 misali lokacin shugaba Umar Hassan al-Bashir a lokacin da ya nuna cewa Hausawa ba ƴan kasar Sudan bane wannan abu kuma ya tada hankalin mutane sosai aka samu tashin hankali wanda har mutane sun kai kusan kimanin 7 da kuma suka mutu mutane fiye da 100 suka jikata da sauransu daga baya shi shugaban kasa ne ya nuna cewa lalle wannan magana da aka nuna cewa shi ya fada akan cewa Hausawa ba in Sudan ba shi bai fada ba to a kwanan nan kuma an samu mummunan tashin hankali a wajen tsakiyar wannan shekara around July haka dinnan a inda mutane da yawa mutane sun mutu mutane da yawa suka mutu da sauransu gudun rikici ne da ya faru tsakanin Hausawa da wasu mutane na can Sudan din wanda abun da ya kawo wannan ko shine har yanzu dai maganan sarauta ne inda Hausawa suke kokari su samu nasu a ce sarki wanda zai gudanar da harkokin su nasu na Hausawa Hausawa suna da dogon tarihi kamar yadda nace a kasar Sudan a yau misali harka gudun kasuwanci abinci al'ada da sauransu akwai abinci kala-kala wanda ainihin abincin na Hausa ne na Hausawa ne wanda yau a kasar Sudan kusan kowa na ci misali akwai wani irin nama wanda ake yi ko da naman kaza ko da naman shanu wanda ake kira agashi kusan ba wanda bai san agashi a kasar Sudan ba ainihin nama ne na Hausawa amma kowa na yi na amfani da shi akwai kuma wani kunu da ake kira gado-gado wanda kusan kunu ne wanda yara da tsofaffi yara masu zuwa makaranta da tsofaffi kowa a Sudan na sha Hausawan Sudan banda yaren Hausa addini al'ada sa irin kaya da shoransu irin na Larabawa sun hada dangantaka da Larabawa yawanci a yau sukan yi magana ma da Larabci suke yi amma dai in ka taba su Hausan dai na nan
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ƙarshen ansar tambaya kan tarihin Hausawan kasar Sudan da kuma bambancin Hausawan kasar Sudan din da na Najeriya da kuma ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Baru Kwaigire da Malam Ibrahim Musa Audu duk malamai a kwalejin Horiza malamai ta tarayya FCE da ke Yola Adamawa Najeriya da wakilin ma'ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado da wadda ta jagoranci shirin Julie Legislation da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalma Tigarba ke cewa sai bakon goben idan Allah ya kai mu.